This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na wato na dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri wanda zamu kawo muku a wannan daren nan. Ranan wato daren Talata kenan, 8 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta musanta labarin da ake yadawa cewa shugaban kasar Paul Biya ya mutu, inda ministan yada labarai na kasar yake musanta wannan labari a wata sanarwa da ya fito da shi. Kamar yanda muka muku alƙawari a shirinmu na baya, za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jihar Rivers ta Najeriya, inda manyan jam'iyyun siyasar kasar guda biyu wato suka gaza samun ko kujera guda ɗaya. To wani irin darasi ne za mu iya ɗauka daga wannan zaɓen da aka yi a wannan wato jihar? Za ku kira lambanmu kamar yadda kuka sani, 202-980-6850. Ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Allah ɗaya wanda Ramatu Garba za ta gabatar, wanda a yau shirin yayi duba ne akan wani batu wanda 'yan Afirka suka dade suka zama wato masu taimakawa kasashen su wurin ci gaban tattalin arziki sakamakon kudaden da suke aikawa, amma kuma suke fuskantar kalubale na 'yan uwa da abokan arziki a gidaje wanda suke cin ko kuma suke zargi da almubazzaranci da dukiyar su da kuma facaka da suke yi da shi. To amma kafin mu kai ga haka, ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Ukraine koko rundunar sojin Ukraine yau Talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuka 19 waɗanda Rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin Ukraine. Bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matukan ne a sararin saman yankunan Dniprovska, Mykolaiv, Odessa, Tampol da Vernitsa. Rasha ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankunan ruwan Crimea da ke ƙarƙashin mamayarta, a cewar rundunar sojan saman Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Talata ta ce ta karkaɗo jirage marasa matuƙa na Ukraine guda 14 a sararin saman yankin Belgorod wanda ke wajejen iyakar Rashar da Ukraine, da kuma wasu jirage marasa matuƙa a sararin saman tekun Bahar al-Aswad. Ministan Isra'ila koko Prime Minister Isra'ila yau Talata ya yi shelar cewa rundunar sojin ƙasar shi ta kashe mutumin da aka ɗauka a matsayin magajin shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah, wanda shi kuma ya mutu a wani harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut ranar 27 ga watan Satumba. Hashim Safirin, wani ɗan uwan Nasrallah ne kuma babban jami'in ƙungiyar wanda aka kyautata zaton zai gaje shi, tun makon jiya aka daina jin ɗuriyarsa bayan da Isra'ila ta ƙaddamar da jerin hare-haren jiragen sama a bayan birnin Beirut inda ƙungiyar Hezbollah ke tasiri. Mun kassara Hezbollah, a cewar Prime Minister Benjamin Netanyahu a wani saƙon faifan bidiyo da ya tura ma mutanen Lebanon. Ya ƙara da cewa mun kawar da dubban 'yan ta'adda, ciki har da Nasrallah da kansa da magadansa da magadan magadansa. Mutane biyu da suka fara ƙirƙiro na'ura mai tunani ko artificial intelligence a turanci ko kuma AI a taƙaice, John Hopfield da Geoffrey Hilton, sun ci kyautar Nobel a fannin physics yau Talata, saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'urar wato mai ƙwaƙwalwa ɗin ko mai tunani, wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma yadda muke rayuwa, amma kuma tare da ƙirƙiro wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bil'adama. kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ci kyautar maki faɗi. Hilton, wanda ake wa laƙabi da uban na'ura mai tunani, ɗan ƙasashen Canada da Burtaniya ne, wanda ke aiki a jami'ar Toronto, shi kuma Hotfield ba Amurka ne da ke aiki a Princeton jihar New Jersey a Amurka. Mutane biyu da suka ci kyautar ta fannin physics a wannan shekarar sun yi amfani da wasu darussan physics wajen ƙirƙiro wasu manhajoji waɗanda suka zama shimfiɗa ga mashahuriyar na'ura mai tunani a yau, a cewar kwamitin bayar da kyautar a wani bayani ga kafar labarai. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tarayyar Turai na jiran tunkarar ramuwar gayya daga China bayan da ƙungiyar ta kada ƙuri'a ranar Juma'a ta sa haraji kan motocin lataronin China, waɗanda hedikwatar ƙungiyar da ke Brussels ke cewa suna amfani da tallafin gwamnati fiye da adadi. Yanzu dai ana ƙarshen kakar roron inabi a kudu maso yammacin Faransa, amma ba a cikin farin ciki. Fiye da sulisi ɗaya na inabin Gognac, wani nau'in brandy, ana tura shi ne ƙasar China don sayarwa. Anthony Brun, shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma inabin Gognac, wanda ke magana da harshen Faransanci, ya ce:
Et se voir potentiellement demain appliquer une taxe de l'ordre de 40% de moyenne ou presque.
Yace ganin cewa gobe za a sa mana harajin shigar da kaya China na wajen kashi 40 cikin 100, wannan na nufin yuwar bacewar wannan kasuwar fa kenan. A ƙarshe, majalisar dokokin Habasha jiya Litini ta zaɓi ministan harkokin waje Taye Aksi Salasi a matsayin sabon shugaban ƙasa, matsayin da a Habasha kusan na jikana yi ka ne kawai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ko bari mu fara bude taskar rahotanninmu da labarin da ake yadawa ta kafafen yada labarai dangane da mutuwar shugaban kasar Kamaru, wanda gwamnatin kasar ta musanta cewa wannan labari ne na ƙarya. Ministan yada labaran kasar Rene Emmanuel Sadi shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar yau Talata, inda ya ce wasu 'yan siyasa da ke neman tada zaune tsaye a kasar ne suke baza wannan labarin ƙarya. Wakilinmu Muhammad Bashir Ladam ya mana ƙarin haske a lokacin da muka tattauna da shi a halin da ake ciki a ƙasar, inda ya fara bayani kamar haka.
A gaskiya a yanzu haka gwamnatin Kamaru ta ƙaryata wannan zance daga bakin ministan yada labaru, wato mai magana da yawun gwamnati baki ɗaya, ya ƙaryata wannan zance cikin wata sanarwa da ya fitar aka kuma kai wa gidajen kafafen yada labarun gabaki ɗaya, inda ya bayyana cewa ai bayan shugaban kasa ya dawo babban taro da ya hada da China, kasashen kasan China da na kasashen nahiyar Afrika. Bayan ya dawo wannan taro din, ya baiwa kansa hutu kamar yadda ya saba kowace shekara, ya dawo hutu ya kuma tafi nahiyar Turai ne a cikin yaje huta. Bayan da haka shi wannan minista ya nuna akan cewa waɗanda suke yaɗa waɗannan labaru din, a fahimtar sa ko a sanarwarsa mutane ne da suke nema su haddasa tashin hankali a cikin kasar Kamaru, domin su ga wannan wato gwamnati ta watse a tafiyar da ake ciki. Ya kuma yi kira ga abokan kasashen Kamaru, wato duk wasu partners da ake hulɗa da su, akan kada su bi wannan zance din, so ne su ci gaba da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Wannan abin da gwamnati ta faɗa kenan.
To yanzu ina shi shugaban kasar yake?
Shugaban kasa a yadda a cikin wannan sadarwa da aka yi ba a bayyana ina ɗaya yake ba. Aka ce fata shi mai magana da yawun gwamnatin Kamaru ya nuna akan cewa yana nahiyar Turai, amma bai ce a ina ba. To yanzu cikin tambayoyin da muka yi daga wasu hanyoyin namu kuma mun samu labarin cewa a kasar Switzerland yake. To amma nan din ma abubuwa sun bambanta, don maganganu sun zo biyu akai. Akwai wanda suka tabbatar da batun Switzerland din, akwai kuma wanda suka ce sam yana kasar Faransa. To kaga har ila yazo ba a samu tabbacin magana yadda yake ba.
To duk da cewa gwamnati ta fito ta ƙaryata wannan batu da kuma irin dadewa da wannan maganan aka ya dauki kwanaki ana ta yi, menene su ƴan ƙasa suke faɗa?
A gaskiya ƴan ƙasa naga kamar abun ba ruwan su in ba masu amfani da yanar gizo-gizo ba. Abin da yasa kaga yanzu haka tasowa ne daga gabashin ƙasa na shigo yawun da inda yau nan na zaga cikin kasuwanni da wurare da dama. Naga mutane kamar wannan magana ba su damu da ita ba, ma in ba dai waɗanda suke bude yanar gizo-gizo kamar su Facebook da shoransu ko X Twitter ba su ne. To duk mutane naga dai kowanne su na tafiyar da al'amuransa kamar dai ba a komai. She idan yanzu mun dauka tambayoyi ko muna hira da ƴan siyasa kamar yadda na tattauna da wasu daga cikinsu, duk da yake ba su yadda na bi wato furucinsu ba, yawa daga cikin waɗanda muka yi magana da su sun ce ko da a ce yau an ce shi shugaban ƙasar din ya mutu ba wani abun mamaki bane a wurinsu, duba ga cewa sun alakanta wato wannan yare sun ce a ciki da nasu sanarwa mutum ne da dama bai da lafiya sannan ga shekaru ya haye, don haka ko da yau an zo an ce ya cika amma ba wani abun mamaki bane a wurinsu. Yawanci ɗan siyasa kan lallai ko abin da suke faɗi kenan.
A gaida Muhammad Bashir Ladan daga birnin Yaoundé, wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga Ramatu Garba da shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja na zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canja da asuna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba manja na zalla.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, ga daya gari bamban.
Wani garin da ake
kurban manja da zalla, a wani gari sun tashi masu jin tata duk ayyukan su sai ilimin ka ka kyauta.
In Africa da ke zaune a kasashen ƙetare sun zama masu bada gudummawa ga ci gaban tattalin arzikin nahiyar Africa ta hanyar aika kuɗi da zuba jari da tallafa iyalai da ma gina ababen more rayuwa. Sai dai a yayin da suke wahalar neman kuɗin suna fuskantar manyan ƙalubale.
Kudin da zaka aika an ya biya maka bukata mu doke shi ayi zuwa 70%, sauran kuma in bai yi ba ma sai ka bar mu Allah, domin in zaka zo ka bada labarin ka wani wuce ga ba kai kade bane, sai abin ko ya buga maka kai sai dai kai yaso ne shankuri.
Ni hakan yake faruwa ma da ni, kuma iyayenka ne zasu ansa su ce zasu yi ma abu amma ba za su yi ba, kuma ba yanda zaka yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba, ka rasa ma wanda zaka ce wai yau gashi ya ma abu.
A gaba kaɗan za a ji yadda ƴan Afirka ke faɗi tashin neman halal ɗinsu a cikin yanayi mai tsananin gaske.
Wai kamar a ce wai soja marmari daga nesa, to ita Turai haka take. Wanda bai santa bane ba za ki ga yana marmarinta daga nesa, amma in ka shigo ta za ka ga yanayinta. Saboda nan duk ruwan da ake yi ko sanyi, balle kin ga ruwa ake haɗa da sanyi sai ka tashi ka fita aiki, ga bacci kuma baya isa.
In ka hita tun ƙarfe 4 ko ƙarfe 5 kafin ka zo gida ƙarfe 4 ma ya kai na marece, kamin ka samu kai aikin gida ka samu abin da ka ci ka zamna ka ci ka huta, kamin kai salloli kuma ka ce ka huta, zaman tura a kowane hala.
Kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba manja da zalla.
To da haka ake iya tara kudaden da wasansu ke zargin ƴan uwa na almubazzaranci ko yin sama da fadi da waɗannan kudaden don amfanin kansu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani garin da ake
rahotanni sun nuna cewa biliyoyin daloli suna koma nahiyar Afirka a sakamakon kudaden da ƴan Afirka mazauna ƙetare ke tura kasashensu. Daga cikinsu akwai waɗanda suka yi wa muryar Amurka bayani irin faɗi tashin da suke yi kafin samun biyan bukata.
Ni sunana Abbas Rabi Muhammad, mazaunin ƙasar Faransa. rayuwar Turai gaskiya ta sha bamban da ta yanayin ta Afirka. Kafin lokacin aiki ma yayi kana gurin duk sanyi duk ruwa haka zaka fita ba dama wai ka ce musu wai ko ana ruwa a gurin ka ko ana me, sannan kuma mutum ma ka gama samun kudin naka ka je kai aiki wata ya kare zaki ga idan baka da takarda kamar irin ka samu bakin aikin nan ma Allah ya sa ka samu baka da takarda zaka ga turawa ma zai baka wahala dole sai ka nemi wani wanda yake da takarda. Example kin ga kamar ni in zan tura kudi da sai na je daga nan gari na da nake sai na hau jirgi na tafi Lyon can zan samu wani na hada shi da Allah sai ya bani ma kamar appointment ya ce min ga lokacin da yake lokacin zan zo in tura kudin kuma ka je tura kudin ma nan ma gurin ma sai ka je.
A kasashen Turai da dama da wuya ka samu aikin da ya dace da ilimin ka a kasa kamar Jamus ko Faransa. Duk kuwa da kwarewarka idan har baka jin yaren kasar to baka da zabi face kai aikin karfi zalla. Malam Sharif Tukur Musa da Hajiya Aisha Sidiku sun tabo kadan daga cikin tarin kalubalen da ake fuskanta ta wannan fannin.
Ba don shi kai wayan su a baban wani lokaci kuma ma baka samu don da dama na san suna da wayan su aikin hannu da suka koyi wanda aiki ne wanda yake mulke shi blue collar job ba za ka same shi easy ba an kai sa'a to akwai amma manyan company da yake wani lokaci kaga suna neman wani saboda ma language saboda maganan Jamus wani lokacin da kai zaka shigo baka da wannan magana don ba ka samu company da yake foreign company da suka settle ne gane kaman Ford a saka wani position da yake ko turanci ma kake ji zaka iya
in ka zo zaman Turai da girman ka ba a karban diploma ne da ka kawo sai dai kai aikin karhi to aikin karhin nan kana iya yin wani formation amma dai duka dai aiki ne kamar technical hakan ga aiki dai masu wuya to ga kanan kuma nan ga kasan turawa aiki duka suna fara karhi 6 karhi 4 ka hita gida kana bisa hanya zuwa wurin aiki in wuri da nisa sanyin ga da karhin 6 da komi dole ko ka hita ka je neman kuɗi.
To da dama dai na ci gaba da rayuwa a haka wasu na iya shafa shekaru suna aikin tare da tura danginsu kuɗi domin gudanar musu da wasu ayyuka sai dai ba kasafai ake wanyewa lafiya ba.
Sunana Alhassan Salisu wanda aka fi sani da Daddy Ayo mazaunin Stuttgart a nan kasar Germany. Ita muna fuskantar kalubale musamman mu da muke zaune a Turai zaka aminta da mutum ko ka tura mutum kuɗi ya sai maka kadara ko kuma za ku yi wani kasuwanci daga lokacin da ka sake kuɗinka ya shiga hannunsa shikenan kun zo kun fara wasan ɓuya da shi don gaskiya ni hakan ta faru da ni.
Sunana Fatima. So gaskiya wannan abun ni akan kaina ma ya faru. Kalubalen da ma ni nake fuskanta yanzu kenan kamar yanzu nan Germany ba zai yi ka rinka yawan tura kuɗi da takardarka sai dai ka samu wanda zai tura maka saboda yawan tura kuɗi takardarka shi ma zai iya haifar ma da matsala. So idan ka hada kuɗin ka ce gashi na a siya ma fili ko kuma a fara maka aikin gini so family ɗinka ne za su ansa su ce eh za su za a je a nuna maka ne fili ko aikin gini na gaibu ba wai na gaskiya ba fa a matsayin naka to ba naka bane ba za a anshi kuɗin a je a yi amfani da su kuma ba za a yi ma ba saboda ni gashi a kaina na gani ba so ɗaya ba ba so biyu ba na gani.
Wannan yanayi dai ya ci gaba da haifar da rashin yarda da ma sarewa wasu gwiwar yin wasu abubuwa na ci gaba a kasashensu sai dai yanzu a kokarin gano bakin zaren warware waɗannan matsalolin da dama sun koma ga amfani da fasahar zamani abin diddigin ayyukan da suke zuba kuɗaɗensu a gida.
Sunana Bashir Sirisi inda ake mai laƙabi da Bashir Babba. Tabbas ana cin amana amma ba duka aka haɗa akan mutu ɗaya ba amma ƙarshen abin idan sun samu ne a ce mutum ya samu dama ya je da kansa ya yi wasu abubuwa to amma abin yana da wahala ga rayuwar Turai saboda yanayin za ka samu document ɗinka ba daidai yake ba sai ka yi haƙuri wasu abubuwa da yawa kai ka ba da kuɗinka tura ma kana aiki bilhaki kana iyayenka su amma kuma sai ka zo ka tarar wataran da zaman naka ya kare a Turai ka koma sai ka zo ka tarar ba haka bane. So ni dan kunnan da zan yi ga mutanen mu kowa ya riga ya sani idan kana da account dinka anan kusa a wayarka, ka tura kudinka ka rinka ajiyawa wanda zaka wa alheri kai, kuma wanda ka yarda da shi 100%, sai ka tura mai, sai jama'a aiki.
Musamman yanzu da ake da technology, komai zai iya faruwa a gabanka duk da baka nan, ya danganta da kwarewar wanda yake maka aikin. Amma duk da haka mutane sukan sa na jiki cikin su ko amintattu, wasu ko iyaye ko kanne da rasu musu wannan aikin. Ba wai shi ma wannan ya kawo da matsala bane, akan samu ɗaya biyu, amma ya kan rage kunci domin ka san wanda ya mora abin da ka tura mishi.
To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.
Kuma madalla gaida Ramatu Garba, yanzu kuma sai ku shirya ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan zaben kananan hukumomi da aka gudanar a jihar Rivers, inda manyan jam'iyyu da suka hada da APC da PDP dukkanin su ba su samu ko kujera ɗaya ba. To wani irin darasi ne za dauka daga wannan zaben da aka yi? Lambar mu 202-980-6850. To mun samu kira daga Kaduna, wane ne a Kaduna?
Sunana Ibrahim Alaran Marija cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim, duniya na sararinka.
To na gode. Wannan zaɓe da aka gudanar a Rivers gaskiya ya ba duniya mamaki matuƙa. Wannan izina ne ga jam'iyya mai mulki da ma mai adawa gabaki ɗaya. Yanzu siyasa ta fara canza sabon salo. Wajibi ne a dinga tsaye da mutum na gari wanda jama'a suke bukata. Ba ruwan jam'iyya, ko a wani jam'iyya mutum ya tsaya in dai shine na gari, to yana da kyau jama'a su karkata a gare shi, kar a yi la'akari da sai jam'iyya mai mulki, sai na adawa, sai masu kuɗi. Na gode da bani wannan dama a tashi.
To mu kuma mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka bayar. Kamar yadda muka gaya muku, ku kira ku ba da ra'ayinku akan to Malam na jihar Nasarawa, muna sararinka, duniya na sararinka.
To alhamdulillah, ba makari na farko kana tare da Garba Sani ne kana karama.
To Malam Garba, bismillah.
To a gaskiya wannan zabe da aka yi bai babu mamaki ba, domin irin wannan zabe shine ya dace a Najeriya. Musamman yanzu mu talakawa mun fahimci cewa zaben da zamu yi zamu zabi adalci ne da kuma cancanta, ba wai jiya ba. Kuma muna fata duk wanda za su yi zaɓe don Allah a dubi cancanta wanda zai cirewa mutane kitse a wuta, ba wai za a zaɓi shi a zaɓar matsayi ya yi wa kansa aiki ba, ya yi wa al'umma na yankinsa da ƙasarsa aiki. Wannan shi ne ya dace, kuma da fatan su waɗanda aka zaɓan don Allah su yi adalci, su cire mutane daga irin yanayin da muke ciki, su yi adalci, su yi aikin da demokuraɗiyya ya ce, in sun rantse da Qur'ani ko Bible ko abin da suka amince.
To mun gode. Ba har yau dai muna a jihar Nasarawa, ni ne mutum na biyu a Nasarawa.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
To bismillah.
Allah ba. A gaskiya a wannan zaɓe na jihar Rivers a kodar da su mutuka. Kuma wannan rashi da APC da kuma PDP mai mulkin jihar ta yi, dukan suka yi na rashin samun kowane ko da kujera guda ɗaya ne na wannan ƙaramin hukuma na wannan jiha. Zai rasa nasaba da takun saka da ake a jihar tsakanin tsohon gona da kuma gona mai ci. Hakan ya taimaka matuƙa wajen rashi da waɗannan jami'u manya suka yi a wannan jihar. Muna fatan dai su shugabannin na aka zaɓe su za su yi adalci. Na ku ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari, tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske a Bashir Tela daga lafiyan bari-bari. Wato idan masu sauraro suna biye da mu, za ku kira ne ku ba mu ra'ayinku. To mun samu sabon malam daga idan ke kira.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Masha Allah, barkan ku da aiki, baba ya kuku makeri.
Na'am, barka dai.
Masha Allah, kana tare da Usman dan Fulani anguwar Rana daga nan babban birnin tarayya Abuja.
To Malam Usman, duniya na sarrin ka.
To hakikanin gaskiya mun ji maudu'i ka kawo, hakikanin gaskiya wannan abin bai zo mana da bamaki ba, domin haka in ana yin haka zabe na sai yin gaskiya wannan shine abin farin ciki haka yanda an kai. Da fatan za a yi koyi da irin shi a yi wa kowa adalci, ido wanda ya zaɓa a bashi, wanda bai samu ba ya dangana ga Allah, wata rana Allah ya bashi. Na gode muryar Amurka a tashi lafiya
daga Usman dan Fulani
anguwar Rana Abuja tarayyar Najeriya. Na gode.
To mun gode, bari mu kaɗa zuwa jihar Yobe. Wane ne a Yobe? Malam na Yobe.
Sarkin nan jihar Yobe, karamar hukumar Gulani.
To bismillah.
To ni dai ra'ayina wannan zabe da aka yi gaskiya na goyon bayan wannan zabe, saboda na ji dadin hakan, don da yawa ana zaben gaskiya sai ka ga gwamnatin da take mulki ita ne take bi, saboda haka na ji dadin wannan zabe da aka yi. Allah ya sa haka yake alkhairi.
To amma talakawa su ne fuskar jajirce, ba su bi manyan jam'iyyu ba, suka zabi wanda suke ganin cancanta. To ko kuma wadirin darasi za ku dauka ku yi koyi
hakan yayi daidai, saboda minsa Abuja abin da yake so a yi daban, shi ma gwamnan abin da yake so daban, to saboda haka wannan abin da aka yi shi ne daidai a talakawa.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu dauki kira
ta karshe.
To mu dauki kira ta karshe daga jihar Katsina. Wani ne a Katsina? Wani ne a jihar Katsina? Malam na Katsina.
To alhamdulillah, sunana Yakubu Nijiyar Rajin Tabanni, karamar hukumar Mutawa ta nan garin Kafana.
To Malam Yakubu, duniya na sarrin ka. Ana sauraron ka, bismillah.
Hakikan nan ne kan mu dai gaskiya a nan jihar Katsina, muna jinjinawa hukumar wannan zaɓe da aka gudanar a wannan ƙasa. Ubangiji Allah ba da iko ne adalci a wannan zaben da aka gudanar, wanda suka ci nasara, kuma Ubangiji Allah ya taimake su ya ba su iko gudanar da mulki a bisa gaskiya da tsohon amana, wanda ba su yi nasara kuma su yi haƙuri lokacin suna zuwa a nan gaba, in sha Allah. Na gode muryar Amurka, sake lafiya daga Yakubu.
To mu ma mun gode kwarai da gaske, da wannan kuma muka zo ƙarshen kiran mu, sai gobe insha Allah. To madalla, yanzu ko ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaicen, rundunar sojin Ukraine yau Talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuƙa 19 waɗanda Rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin Ukraine. Bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matuƙan ne a sararin saman yankunan Dniprovska, Mykolaiv, Odessa, Tampol da Vinnytsia. Rasha ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankin ruwan Crimea da ke ƙarƙashin mamayarta, a cewar rundunar sojin Ukraine. Mutane biyu da suka fara ƙirƙiro na'ura mai tunani ko artificial intelligence a turance, ko kuma AI a taƙaice, John Hopfield da Geoffrey Hilton, sun ci kyautar Nobel a fannin physics yau Talata, saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'ura mai tunani wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma rayuwa, amma kuma tare da ƙirƙiro wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bil'adama, kamar yadda dai ɗaya daga cikin waɗanda suka ci kyautar ke faɗi. Majalisar Dokokin Habasha jiya Litini ta zaɓi ministan harkokin waje Taye Aksi Silasi a matsayin sabon shugaban ƙasa, matsayin da a Habashar kusan naje kana yika ne kawai.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau ga baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu, za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta kuma haɗa shirin baki ɗaya, da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Chan. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi, kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin, wassalam.